kamata a tunatar da al'ummar kasar nan su irin bayanin da muka shiga sakamakon irin wannan sata da shugabannin kasar nan suka yi. Kowanne ba su da addini ba haka suke bayyana. China za a je a ce wani shugaba ya saci miliyan 100 a ce ya kawo miliyan 90 ya rike 10 a kyale shi. Ai ba cin an kare ba sai an harbe shi. Saboda haka magana ce na cewa duk wani mai mulkin da zai ce zai sasanta tsakaninsu da kowane irin barawo a kasar nan wai kawo wani abu an rage masa wani abu to shi ma barawo ne kowaye shi. Saboda haka ya kamata mutane su gane dukiyar da faɗa aka sata ba ta mai mulki ba ce ko ta wasu 'yan siyasa ko ta wasu ma'aikatan gwamnati, a'a ta dukkan 'yan kasar nan ne baki ɗaya. Duk abin da ke kasar nan mallakar 'yan kasar nan ne baki ɗaya, kuma muna da bukata mulkar bukata akan arziki kasar nan da yake mallakanmu. Ba roƙon wani muka yi muka ce mana alfarma don mahaifinsu ya fi namu arziki isa mana wani abu ba, a'a arzikin ƙasarmu da Allah ya kaddara mana cewa ya mallaka mana shi muke so wani su rike da amana su rinka ba mu kayan mu a hannu. Saboda haka magana ce na cewa duk wani sace daga naira ɗaya zuwa miliyan zuwa biliyan zuwa tiriliyan tilas sai an matsa shi ya dai ta gaba ɗaya. Kuma sannan a yi masa hukunci in ya kama a harbe shi, in ya kama a rataye shi, in ya kama a yi masa ɗaure da rai, in ya kama a wanke masa hannu.
To duk da yake galibi idan ma ba za a ce dukkan 'yan Najeriya suna goyon bayan gwamnatin tarayya a yunkurinta na kwatowa da kuma ladabtar da waɗanda suka yi wawuri dukiyar talakawa ba, waɗansu suna korafin cewa kawo yanzu gwamnati na mai da hankali ne kan 'yan adawa.
Ai abu ne mai sauki a gane cewa Allah da ikonsa tun daga farkon wannan regime da aka fara 1999 aka kafa hukuma da ake kira EFCC wacce ita da kanta ta ce ta yi bincike ta zo ta tabbatar cewa duk ƙananan hukumomin nan wanda suke shugabantar ta 774 barayi ne suka ce suna da hujja. Suka suka ce gwamnoni 36 na ƙasar nan tun a wancan lokaci barayi ne suka ce suna da shaida. Suka faɗi shugabanni tun daga 1985 zuwa har lokacin da ake mulkin suka tabbatar da sakarsu. Aka zo ana kokarin kai abu amma duk da irin wannan yunkurin da ake akai su kotun ta tabbata cewa har rahoton da aka zo daga baya Farida Waziri tace ya kamata duk wanda za a ba mulki ko amanar dukiyar jama'a kasar nan a je a duba kwakwalwarsa a tabbatar ko yana da hankali ko ba shi da hankali. Ita ta tabbata cewa duk shekara sai an sashi biliyan 10 na dala a kasar nan. Ta ce a cikin shekara 10 an sashi dala biliyan 100 ne aka fitar da su da kasar nan.
To kana gani daidai ne gwamnati ta yi wa kanta iyaka ko kuma ina iyaka binciken da gwamnati ya kamata ta yi har zuwa wace gwamnati kake gani ya kamata a bincika domin ganin cewa an kwato dukiyar talakawa da jama'an gwamnati?
Takaitacciyar wato iyaka da shi ne a fara daga 1985 daga lokacin aka fara renon duk irin waɗannan mutanen da suka zo ka zama duk abin da suka zama kuma suke abin da suke yi kuma duk hanyar su ne suke ta zagayawa. Saboda in ba ki manta ba yanzu magana da ake yi ta samba da suki ai magana ce da dala miliyan 2,200 sai biliyan 640 da wani abu na naira, amma akwai magana biliyan 16 na wutar lantarki, akwai magana foreign reserve, akwai magana absolute, akwai magana dala biliyan 16.2 na yakin tekun fasha. Sannan akwai abubuwa burjiko ne ke na gaya mutu sai an koma kan rahotannin can na EFCC tun daga farkon kafa ta zuwa yanzu a ga duk irin mutanen da aka tabbatar sun yi wani laifi ga kuma irin laifin da suka yi a zo a hukunta su a yanzu ko da zai kai sai an canja kundin tsarin mulkin ƙasar nan ne wanda zai ba da dama a yi duk abin da ya kamata a yi.
Yawa to kana batun wannan hukuma ta yaƙi da cin hanci da rashawa, to ana ƙorafin cewa ita wannan hukuma tana amfani da cin hanci da rashawa ne ta yaƙi cin hanci da rashawa, me za ka ce game da wannan?
Ai duk tun da abin ya riga ya fito fili kuma kowa ya zo iya wuya duk wani talaka da ke ƙasar nan ya ƙosa ya gaji ya ɗauka ma shi ba har zai zo ya zama wani ya yi wani sadabar ne ko mai gyara a cikin minti ɗaya. Kamata iko san ina da gudunmawar da zai bayar kuma su masu mulkin su san su kide ba su iya yin wannan abu ba. Idan barayin sun fi shugaban kasa yawa to kuma masu kayan sun fi barayin yawa.
A yau a kasar nan masu mulki sun zama gajiya. Ya da na bakin ki na kasa su zama tsawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara niya. Idan ya fito kuma a zan miki maula. Da dai za a zan kyaran su da sun yi kyan tafiya. Samalin guiya, samalin guiya, samalin guiya.
Ina ba ki kyanin guiya.